أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يومنا لهدي شاءكو قوات الربيع الأول وتانأكو أتكنجير وتنين شكرة مسلنتي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو ديدة دريه ودى أربعين دات آية وان دي 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 دا قوما قوات شاء دي ميلادية haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2019. Muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul an'am. A satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 144 zuwa aya ta 145 wanda ta tanye muna lokacin mu gaba ɗaya, kuma yau ma bamu sani ba lokacin namu in ba sai ta dibi mai yawa ba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. A shafi na 147 aya ta 144 zuwa aya ta 145 a cikin suratul an'am, الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يتي قل كتي دسو لا أجد بنسام با فيما أوحي إلي قمد أبند أكي من وحي محرما أبند أكي حرام ني على طاعم يطعمه akan mai ci wanda yake cin sa. Mun ce yata'amuhu sifati ta wato ta'kidi ne aka kawo, an gane ko? Alwahyu shine abinda akai wahayi, amma wahayin nan yana buƙatar tantancewa, domin akwai wahayi na Allah, akwai wahayi na shaytan. Nan uhiya an yi wahayi zuwa gare ni. Waye wahayin? Allah subhanahu wa ta'ala, an gane ko? Amma wani lokaci ana danganta wahayi zuwa ga Jibrilu saboda mai isar da saƙon Allah ne, an gane ko? Allah ya ce wato allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Kaga da Jibrilu an ce yayi wahayi, to shi yasa dole tantance wannan abu ne wanda yake da muhimmanci. Shaytanu kuma suna wahayi, wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, an gane wannan ko? Dan kada ka rudu da waɗanda suke cewa an yi musu wahayi kace a'a ai wani ya ce an yi mishi wahayi, ba matsala bane, waye masa wahayin nan ne mushkilar take, an gane ko? Zaka ga waɗanda suke kafa hujja da ana ma wani mutum wahayi saboda an yi ma uwa annabi Musa wahayi, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi, ko ba haka ba? Ko su ce an yi ma ƙudan zuma wahayi, shi kuma ƙudan zuma bai kai ɗan adam ƙima da daraja ba. Wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Ko su ce Jibrilu ai ya taɓa zuwa wajen Maryam, to ita ko Maryam ai ba ta fi wani ba, bata fi wani ba, misali fa tamassala laha basharan sawiya, ko ba haka ba? To duk wannan soki burusu ne, ƙoƙarin kare ƙarya ne. Mun ji Jibrilu ya zo ma Maryam, An gane ko? Akwai wahayi na ilhama. Wannan wahayi na ilhama da kake cewa wahayi na ilhama, auhayna ila ummi Musa, kowa ma ana yi masa wannan wahayi. Ina fata an fahimce ni. Kuma wahayi da aka yi mukudan zuma, wannan wahayi na ilhama ana yi mukowa shi, ilham ne. Amma turuwan mala'ika Jibrilu, shi yasa ba wadansu malamai suka ce Maryam ba annabiya ce. Za lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sai Allah ya ce al-yawmi akmaltu lakum dinakum. Addinin ya cika. To ayo maka wahayi a ƙara wani abu ta ina ka samu shi. Ina fatan kuna fahimta da kyau saboda mas'ala ce mai hatsari. Allah ya ce ya cika addini kuma dai sai an yi masa wahayi an ƙaro wani abu. To kaga ta nan zaka fahimci inda yake son ya saka. Sannan mala'ika Jibrilu babu wani nassi wanda ya nuna yana sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lokaci daya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr laylatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha malaikatu jibril nassi na al qur'ani ya tabbata da yana sauka a cikin watan ramadan to bayan wannan kuma ina wani ina fatan kun fahimta to dan haka dai ku yi hasara dalibai fima uhiya ilayya game da abinda aka yi mini wahayi muharraman abinda yake haramun a shar'ance ala ta'imin yat'amuhu akan mai ci wanda yake cin sa illa an yakuna maitatan an gane ko muka ce malamai sun yi sabani akan wannan illa in ka kaddara ta'aman ko hayawanan muharraman illa an yakuna maitatan sai zama to wato istithna'i ne muttasil idan kuma baka kaddara komai ba to shi muharraman kin nan an gane ko nau'i ne wato na abinda aka haramta cikin aiki yake illa an yakuna maitatan shi maitatan din nan in an kaddara haywan muttasil ne amma in ba a kaddara haywan ba kenan sai zaman to da kaunu da muharram abubuwa ne da sun bambanta shine munqati ma'ana jinsin su ba dai bane an fahimci wannan wadannan malaman lugha suna fahimtar sa sosai illa an yakuna maitatan mun yi bayani akwai qira'o'i daban-daban daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko wanda ibnu kathir da imamu hamza sun karanta illa an takuna maitatan sai ya zaman to dhamirin shi na koma zuwa ga al-muharramat an gane ko maitatan ko al-ashiya maitatan kuma kana ta zaman to tamma wanda tana buƙatar al-mubtada wanda aka shafe shi akwai dhamiri a cikin ta amma ibnu amir da abu jafar sun karanta illa an takuna maitatun an gane ko sai ya zaman to kana tamma ce ba ta buƙatar abin nan kuma maitatun din nan audaman masfuhan to nan za a samu matsala in za a atafi ya kamata abinda za a yi ma atafi ya zaman to nafsin abinda yake dauka wato in majruri na duk sunan da zai zo ya yi ataf majrur na to nan qira'a ta ibnu amir ga ta qira'a ingantatta kuma ya ce maitatun an gane ko da abu ja'far kuma audaman masfuhan bai ce audamun masfuhan ba to yaya za a yi da wannan kai mai jin larabci sai malamai suka ce a babu matsala shi illa an yakuna illa harful istithna'i ne abinda yazo bayan illa yana komawa wato abin nan da nasba an gane ko misali wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ko kuma ja'a alqawm illa zaidan to kai ga zaidan mansub ne kenan an yakuna da an da yakunu duka za su koma masdar illa kauna sai zaman to kenan ma'tufi audaman masfuhan ma'tuf ne ala alkaun ba ma'tufi bane akan almaita illa an yakuna maitatan sauran qurra'a sun karanta illa an yakuna maitatan sai iya kasance mushe mun yi bayanin nau'u'uka satin da ya gabata na abubuwan da ana iya amfanuwa da su koko abin da ya mutu ba a yanka ba ana cin shi a cikin shari'a an gane ko audaman masfuhan ko ya zamanto jini mun yi bayanin nau'u'uka da ayoyin da suka yi bayani na jini masfuh ismul maf'ul ne shine al-masbuh min ash-shay'il hayy wanda yake zuba daga abin da yake na da rayuwa ko an yanka shi lokacin da yake zuba ko kuma abin yana da rai sai a ciro shi saboda ai amfani da wannan jini saboda biyan wadansu bukatoci ko kuma saboda cin mutum dan adam yana da bukatar ya sha jini saboda an ce yana sawa kor jini yana sawa jarumta da wani abin da wannan duk haramun ne malamai suka ce shi wannan masfuhan ismul maf'ul ne daga fi'ili safahu yasfahu amma wani lokaci fi'ili na safaha yana zuwa lazim ma'ana in mun kace safahal ma'u ruwa ya zubo ba tare da mun ce an zubar da shi ba kenan nan sai ya zamanto fa huwa safih wannan fi'ilin bai ta'addi illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan ko jini mai zuba malamai suka yi sabani akan wata mas'ala shin bayan an yanka dabba akwai jinin da yake tsayawa cikin zuciya ya daskare cikin ta alladhi yatajammadu fil qalb sannan kuma bayan an yanka ta in an fasa cikin ta akwai jini wanda yanqa'u fil jaw yana tsayawa a can ciki to me hukuncin wannan malamai suka ce to jini wanda ke cikin zuciya wannan za a dauke shi a matsayin tahir shine zance mafi wato inganci daga cikin zancen malamai saboda yana tsakan bugawa ne a cikin zuciya aka yanka ba mai gudu bane amma wanda yake yanqa'u fil jaw ya koma can cikin ciki har ya daskare lokacin da ake fida to wannan za a dauke shi matsayin damun masfo domin mi domin munakisun min al'uruq daga jijiyoyin dabba wanda jinin yake zuba sanan ne yana tsakan zuba sai ya dawo cikin ciki kina wannan matsayin haramun yake malamai ba za su tsaya ba hakan ga su yi abin nan illa an yakuna maitatan aw damun masfuhan aw lahma khinjir sai in ya kasance kuma lahma khinjir ne naman alade shi ma wannan haramun ne muka kawo cewa ibnu hazm da aka tambaye shi to illa an yakuna maitatan aw damun masfuhan aw lahma khinjir to me hukuncin shahmul khinjir da ya buga saboda shi bai yarda da kiyasi ba yana daga cikin abin da yasa wadansu dalibai zaka ga suna abin nan cin kansu su bu su yarda da kiyasi ba ko bu su yarda da kaza ba alhali ko kiyasi abu ne wanda da shi ne shari'a take rayuwa yanzu misali zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai nau'uka na giya yanzu kuma babu wadannan sai wani yanzu ya ce maka to ba ni kai ka ce whisky haram ce to ba ni dalilin whisky haram ce in ka ce mai ai alkhamru an ka ce maka a'a ai ni whisky ne ka so in gani cikin qur'ani ko cikin hadisi kaga in babu kiyasi ai babu shari'a yasa yace a zamiri yana komawa zuwa ga al-khinzir muka ce to wannan najin ne a cikin larabci duk da yake asalin shi yana komawa zuwa ga al-lahm zuwa ga naman amma abin da ya kamata Ibn Hazm da zai iya wato malamai suka ce da zai samu mafita shine yace al-lahmu a'ammu min ash-shahm domin in an ce al-lahm kitse yana biyowa cikin wanda daga cikin shi yake fitowa to da ya samu wannan kaga da zai iya bada amsa ko kuma wallazina yarmuna al-muhsanat da aka tambaye shi aka ce to al-muhsanatu an kace mace namiji in ya jefi mace da zina sai aka ce to ina sauran mace in ta jefi mace da zina namiji in ya jefi namiji da zina an gane ko to su ko da namiji ne hukuncin su sannan kuma mace in ta jefi namiji da zina don aya guda ta kawo ya buga bai son yayi kiyasi sai ce a'a al-muhsanatu nan sifa ne na al-furuj wallazina yarmuna al-furuj al-muhsanat duk mafita ce yake ne ba don haka dai ya matsigan shi kwarai don haka dalibai ilimi su kan makansu aw lahma khinjir ko kuma nama alade fa innahu rijsun an gane ko wato fa innahu shi lahmul khinjir an gane ko za a yi kiyasin shahmukin shi akan shi alfa'u wannan fa'u ta'liliya ce tana nuna dan saboda shi rijsun kazamta ne aw fisqan uhilla li ghayri Allah bih ko kuma abin da yake fisqan na fita daga cikin da'ar Allah uhilla li ghayri Allah bih wanda anka ambaci sunan Allah a lokacin da za a yanka shi muka ce duk wanda aka ambaci sunan wani Allah ko aka hada da sunan wani Allah to ba za a ci shi ba ina fatan kun fahimta a cikin suratul ma'ida mun yi bayanin wannan da dan nau'i na bayanai na malamai to dan haka dai aw satin da ya gabata muka ce sana duka hali guda uku ko tana nufin dole sai an hada abubuwa guda biyu wala tuqi minhum asiman aw kafura dukan su dole sai ka hada su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wala tuqi kada ka bi asiman mai zunubi aw kafuran ko mai kafirci ba wai ko mai kafirci ba a'a da mai kafirci duka guda biyu kenan nan tana nuna aw dole a dauki biyu sannan akwai lokacin da aw za ta zo tana nufin dole a bar biyu za a bar su domin mi domin ta zo ne da korewa ba a san wannan la tazhab an gane ko ma'a isma'il aw a'a misali la tu sahib asiman aw kafuran kaga duka guda biyu duka za a bar su ko ko a dauki biyu to akwai lokacin da za ta zo kuma tana rufin sai an dau dai an bar daya an afidu alaina min alma aw mimma razaqakumullah kaga ko ruwan ko ko abinda Allah ya azurta su kenan fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun wani lokacin kuma za ta zo ba ko daddin ba za a dauka ba wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun da yawa daga cikin al'ummomi mun halakar da su sai azaban mu ta zo musu bayatan a dare aw hum qa'ilun ko suna lokacin baccin kaida azaba tana iya zuwa bacin wadannan lokacin ba kenan ana iya ketare dukkan abin da ta zo da shi yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan Allah ya gane da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to faman turra an gane ko duk wanda ya ci lasu qira'a guda uku Imam Asim da Imam Hamza da Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub su karanta famanizurra suka yi manunun kasra sannan suka yi matsa'un damma to me yasa aka yi manunun kasra an gane ko saboda asilin wato iltiqa'us sakinain idan harufa masu sukuni guda biyu suka hadu sai ai ma guda kasra faman idtura domin an ce faman kaga waccan zazun kin ba za a iya karanta ta ba sannan kuma sauran qura'a sun karanta faman idtura nunun tana da damba ta'un tana da damba saboda wato nan an kalli lokacin da fi'ilin yake ba tare da wancan ba man to haka za a karanta shi idtura haraka ta al alif ko hamzatul wasl ita aka maida zuwa ga nunu bari in baka misali fi'ili amri in ya fara da hamzatul wasl harfi na uku zaka kalla harfi na uku daya biyu uku tare da alhamza in harfin na farko yana da fatha ko kasra to za a karanta shi da kasra dan wannan da yawa daga cikin masu karatu suna banna wannan gurin misali ihdinas siratal mustaqim kaga wannan alif kin kace ihdinas siratal mustaqim me yasa ka karanta shi i kuma bai da wasali saboda harfi na uku yana da kasra ihdi di di da kasra ba a karanta shi idan ya zama to harfi na uku yana da fatha kuma zaka karanta shi i an gane ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum idan kuma ya kasance harfi na uku yana da dhamma to zaka karanta shi da dhamma uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan ba a cewa iqtulu yusufa usluk yadaka fi jibika takhruj bayda'a min ghayri su ina fatan kun fahimci wannan da kyau to saboda nan utturra an kalli cewa aslin shi alhamza dhamma za a miki an kace famal turra nutra haka alqura'a suka karanta hamzatul wasli ana karanta ta da alif wuri daya lokacin da ta zo da alif da lamun alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu kaga an karanta ta da a wannan wuri amma imam abu ja'far ya karanta wato famanu famanu turra saboda aslin kasra tara'un an maida ta zuwa ga ta'un famanu turra wanda ya ci lastu an gane ko lalura ta kawo shi sai alqur'ani ya bayanin wannan lalura famani turra fi mahmasatin wanda yunwa ta tsananta gare shi fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin ba mai karkata zuwa ga zunubi ba bayannan malamai za su zo fa inna allaha ghafurur rahim to wannan shine abinda alqur'ani ya zo da shi amma malamai su ga akwai sauran bayani da ya kamata a ƙara saboda fayyace ma dalibin ilimi famani turra nan ghayra baghin wala adil shin ghayra baghin wala adil bi ake nufi da ghayra baghin wala adil waɗansu malamai suka ce ghaira baghin shine ba wanda ya fita daga shugaban musulmi ba domin waɗanda suka yi tawaye ga shugaban musulmi ana kiransu al-bughat wanda ayatu ta zo a cikin suratu al-ma'idah innama jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf kadiba cikin littafin fiqh wala adil kuma ba mai ta'addanci ba akan musulmi domin duk mutumin da yake qutta'u turuq wanda suke tare musulmi suna karbar kuɗi wadanta ƴan tawaye ne tana yiwa su karbi kuɗi tana buzasu karbi kuɗi ba wadannan kuma ƴan ta'adda ne masu tare hanya ana kiransu wato abin nan ƴan ta'adda to duk wanda ya kasance kenan ba wanda ya fita daga shugaban musulmi ba ba kuma mutumin da ya kasance yana ta'addanci ga musulmi ba yana karbar kuɗin su to dan haka fa inna allaha ghafurur rahim wadannan su ne akai ma rukhsa wadansu malamai suka ce ghaira baghin wala adil akala almuharram wanda yace abin da yake haramun ma a wujudi ghairihi tare da samun wani sa shi abaghin ya nemi cin shi adil kuma yayi ta'addanci ya ketare iyakokin Allah wa man yata'adda hududallah ma a wujudi ghairihi tare da samun wani sa ga halat ga haram wanne ya kamata ayi halat to ga halat wanne ya kamata ayi sai a dauki mafi kyau cikin halat ga haram wanne za a yi sai a dauki karami to irin wannan ne zaka ce dalibi ilimi ya rike ce saboda ya san nassin da ya haramta ya san nassin da ya halatta to amma wani lokaci in sun ka hadu da juna ya za a yi yasa malamai suka yi sabani mutumin da ya samu mushi yana jin yunwa wanda za ta halakar da shi kaga mushi haram ne to sannan kuma sai ga dukiyar wani mutum wanda ba a bashi izini ba to yanzu shin mushin zai ci a matsayin shi na haramun koko zai yanka akuyan mutane ya ci ita ma haramun ce wanne za a yi waɗansu malamai sun ce to abin da ya kamata dai shi yanka ya ci in ya so daga baya zai biya ko ba haka ba kuma ko malamai ba su faɗa ba na san dai haka za a yi to waɗansu malamai suka ce a'a ya ci mushi saboda mushin haƙƙin Allah ne Allah zai yafe masa wannan kuma wanda zai yanka na mutane ne haƙƙin mutane ne zai bi shi har lahira in bai biya ba mas'ala khilafiyya kuma duk turra ghaira baghin waɗansu malamai suka ce aqala wanda yace fawqal hajati ya wuce iyaka shine ake ce ma baghi wala adil bi an yajida ghairahu ya ketare iyaka ya samu wani amma sai ya amfani da wannan ghaira bagin wadansu malamai suka ce ghaira bagin ai shahwatan yana jin dadin cin shi wata ladzuzan shahawa da jin dadi adin istifa'ul akl yace hayya koshi ya kai wutuka dama abinda ake so kace abinda zai rike ma rayuwarka kace ka koshi malamai sun yi sabani to duk waɗannan fasarori da muka yi zamu dubi wace fasara ce tafi fadin ma'ana domin in muka ce mutumin da kawai yunwa yake ji to zamu samu cewa akwai mutanen da za su yi balaguro don sakon Allah kamar waɗannan albughat kamar waɗannan masu tariyan mutane to shin su ya halatta in suka ji matsala su ci ko bai halatta ba kaga in muka ce a'a wanda anka ce talazzuzan na da shahawatan to ai su ba talazzuzan wa shahawatan bane darura ce to sai malamai suka ce a'a a dauki adin duk mutumin da yayi tafiya balaguro na sako duk zai shiga cikin albaghi da alhaji kinan ba za a halatta musu ba sai dai in sun tuba sun dawo zuwa ga Allah in ko ba haka ba ba halatta musu su ci wannan ba to su ina ruwan su dama ko duken mutane suka samu ai za su kashe mutane amma dai samaratul khilaf kenan dan saboda ka gane me yasa malamai suka yi sabani kan wannan kaka ce a'a an kawo wannan magana an kawo wannan magana an kawo wannan magana shi ko Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan in mun halatta musu su ci mushe kenan mun ba su da musu cigaba da wannan aiki akwai mas'ala guda akan fa mari turra ghayra baghin wala adin imamu malik da aka tambaye shi shin ya halatta mutum in ya samu mushe ya ci bayan ya ci kuma ya koshi kuma bayan ya koshi kuma yayi guzuri imamu malik ya ce ya halatta yashba yace sai yayi gangakkare ko ba kai yake cewa gangakkare san burde shi inji masu faransan fasu faransan hanya waye tazawwad sannan kuma yayi guzuri imam malik haka ya faɗa amma khalil a cikin littafin sa mukhtasar yace li darurati ma yasuddu saboda darura ma yasuddu abinda zai toshe mu mutum bukata to wannan sai kai ce a to ga magana imam malik kuma ga magana mukhtasar wani sai ce ai imam malik ya faɗi wannan magana a mai mukhtasar yace zai littafin sa akan mashhur min madhhab imam malik akan maganar da fi shahara wa ma bihi alfatwa da abinda ake fatwa da shi ko fatwar ma tana yiwa a madhhab imam malik a inda ya tashi a kasar misra tana yiwa a wani yankin ba haka ake yi ba to yana da kyau sai ka bambanta tsakanin maganar malami da maganar daliban sa a cikin madhhaba in kana liman ilmi shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce a'a abinda zaka ci shine abinda zai rike maranka kawai duk abinda ya wuce wannan haramun ne amma imam malik yace zaka iya ci ka koshi kuma kai guzuri dukkan wannan da maganar waɗancan malamai da maganar imam malik wato akwai abin hankalta ma a ciki menene abin hankalta ma a ciki shine shi imam malik yana magana ne akan wani hali yanzu da za a ce mutum yunwa ta yi kusa ta halaka shi amma tsakanin shi da gari bai wuce kilomita 10 ba masalan to idan ya ci ai zai iya yin tafiya ta kilo 10 ya shigo cikin gari bai tare da bukata ba to amma misali mutum yana cikin kunkurmin daji ko yana cikin sahara to shi wannan bai san ba lokacin da zai kai a gari ba kaga wannan ba za a bashi dama a ce ba zai koshi ba kuma ba zai yi guzuri ba a'a ya diba yayi guzuri idan ya kai a gari sai ya yas ta gari ko ta kare ba fahimta maganar malamai kowane kana dubawa kaga ina ne ya sama gaba faman yutsurra ghayra baghin wala adin duk wanda dai ya ci lasu dan haka addinin musulunci addinin sauki da amma darura tana da dawabit mun yi bayanin wannan ya kamata wani dalibin ilimi ya bincike akan wannan musamman in kan dibi littafin imamu shatibi na shari'a al-muwafaqat ya kawo irin waɗannan abubuwa az-zarura wa ahkamuha wa dawabituha ka san dawabit na darura domin shine abin da yake afka musulmi cikin bala'i a wannan lokaci daga cikin darura akwai a tilastar da kai akan abu ko ba haka ba daga cikin darura ya zamanto abin nan haramun ne amma babu wata hanya ta halal wanda za a samu to wannan shi kenan sai a ce darura amma da yawan mutane su fake da wannan su ce ai darura ce alhali ko ba darura ba ce yanzu misali za ka ga mutum da yawan musulmi suna ɗaukar maka wani uzuri wanda ba da gaskiya ba sai mutum ya je ya ce to bari ya ci kuɗin banki in ya ci kuɗin banki ai darura ce saboda shi bai da jari larura ce sassa shi sai ya ci wannan Allah ya ce ma babu yadda za a yi ka samu jari sai ka bi ta hannun banki ko ko mutum ya sai gida ya ce wallahi in dai ba ta hanyar bankin na ba ban ga yadda za a yi in yi gida ba me yasa ba za ka sai fili ba kaɗan kaɗan ka gina shi sannu sannu to duk sai ka iske komai ma na haramun an danganta shi zuwa ga darura shikenan sai a halatta shi duk abin da yake haramun to in muka ce zamu dauki wannan rayuwa wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san abin da yake cikin zuciyar kowa dole mu fahimci wannan duk yanda kai yi dubara in ba ka yi mallan fatawa irin yanda ran kanke so ka tsara mallan shi mallan daidai yanda yake sauraren ka zai baka amsa amma abin da ke cikin zuciyarka Allah ya san shi mutum ya je ya yi na a ce to kai wani ya ce a darura ce saboda yanzu wai yana turai kamar yadda dalibai suke yi yanzu waɗanda suke zuwa karatu turai sai su resu rinka zina da karuwai ko wanda suke zuwa kasashen gwarawa in an tabbata su ce ai darura ce saboda muna kasashen da bamu da mata to waye hana ka kai aure kuma waye hana ka kawo mata wa na kai ma wannan dubara dan haka wallahi ai hatara ko mutun yayi wata ciwatuwa hitiko zamanin nan fa mallan yanci za a yi aiki da gaskiya wallahi ba a rayuwa shikenan wai mutun ya halatta maka dai abin da yake so kenan Allah ya kyauta faman yutturu ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka lalle ubangijinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga nan ya kawo nisba ba wai dan saboda Allah ba shine ubangijin kowa ba a nan saboda nuna girman sa shi yasa Allah ya ce fa inna rabbaka domin Allah shine ubangijin komai da kowa qul a ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay da haka ya ance wani rabbus samawati wal ardi ma bainahuma ba ana nufin ba shine ubangijin sauran wadansu abubuwa ba a sai yaki ne yazo za a yi magana kan wadansu abubuwa sai aka ce to shine ubangijin kaza shine ubangijin kaza shine ubangijin kaza dan ka fahimci wannan kakka sai kace a to ance rabbaka to su sauran mutane wani ne ubangijin su Allah shine ubangijin su an gane ko fa inna rabbaka lalle ubangijinka ghafurun mai gafara ne ya samu asali daga al-mighfar kwalkwalo malamai suke cewa malaman zuri suke kiranta kwalkwalo hulla ta karfe wanda ake sawa lokacin yaki wanda in an buga ba ta kai to yadda take suturta kan dan adam haka ne ubangiji ghafur yana suturta bawansa in ba dan da Allah yake suturta mu ba wallahi da ba za mu iya yawo a duniya ba dan kai ka san abubuwan da kake aikata kai kanka in ka tuna wadansu sai ka ce kai wannan al'amari yayi muni to ina da Allah zai dan nuna wadansu abubuwa da kake yi kamera ta mala'iku da take dauka wanda sai kiyama a ce to bari a dan bayyana ka shi yasa kaga mutane babu yadda suke tsoron dan jarida ko Allah ba su tsoro haka sai dan jarida zai dauki hotonka ko ima wadansu tambayoyi wadanda suka ka ka fadi abinda ba shine kake so ba fa inna rabbaka ghafurur rahim ubangijinka mai gafara ne rahimun mai jinkai ne a nan cikin suratul an'am Allah ya ce fa inna rabbaka ghafurur rahim a cikin suratul baqara sai Allah ya ce fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim a cikin suratu al-ma'ida sai Allah ya ce faman yutturu fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim a cikin suratu an-nahl haka shi ma an ka kawo shi inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bih faman yutturu ghayra baghin wa la 'adin fa inna allaha ghafurur rahim to kaga nan an'am ta zo fa inna rabbaka rububiyya kenan amma baqara fa inna allaha ma'ida fa inna allaha an-nahl fa inna allaha a hanya harda mai har da kai mun kari da kai kenan rabbaka shi na cikin suratul an'am kawai to amma a hanyar ma'ana menene nukat menene hikma a cikin wannan wato sai malamai suka ce ku duba da kyau suratul an'am makkiya ce suratul nahl makkiya ce amma suratul al'am ta riga suratul nahl sauka mun yi bayanin wannan mun kawo dalilai ko sayaqulu alladhina ashraku Allah ce da sanu za su fada Allah ce wa qala alladhina ashraku ko ba haka ba wa ala alladhina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu can gabani cikin suratul nahl mun yi maka bayani shi shine wa ala alladhina hadu harramna kulli dhi zufur to kaga cikin suratul an'am makkiya sai ce fa inna rabbaka sai ya fara da al-mawdi' al-muttafaqu alayhi wurin da musulmi da kafirai duk an yarda da shi shine Allah shine rabbu na fata kun fahimce ni to amma kuma cikin suratul nahl makkiya ce sai ce fa inna allaha ghafurur rahim saboda lokacin da awa ta tsawwar ana samun masu shiga cikin addinin musulunci wadanda sun ka yarda da kasancewa Allah shi ya cancanta a bauta masa mun fahimci wannan da kyau cikin suratul baqara bayan an yi hijira sai an ka ce fa inna allaha ghafurur rahim saboda akwai bayani akan masu imani an samu daula ta musulunci a cikin suratul ma'ida kuma an ka ce fa inna allaha ghafurur rahim saboda lokacin karshe ne daular musulunci hatta cika ta yi karfi ta ba ta cika ta baci fa inna allaha sai ai magana da su masu imani saboda wannan lokaci ana zancen uluhiyya ne mun fahimci wannan da kyau shi yasa duk kaga kalma cikin alqur'ani kada ka rena ta amma in kai wasa sai ka bar wadansu abubuwa masu muhimmanci faman yutturu ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim to dan haka wannan aya tana daga cikin ayoyi mafi hukunci hukunci a cikin alqur'ani shi yasa nake son dole sai mun yi hankuri akan abubuwan da suke bijiruwa domin za su taimaka ma dalibi musamman kuma karatuttukan da za su zo daga baya wannan aya ta kawo abubuwa guda hudu tace su kadai ne haramu daga baya za a kawo wadansu abubuwa to wadansu su ce ya an kai aka samu wannan matsala yanzu an ce qul la ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi to yanzu kuma bayan wadannan kuma wani abu sun zo sai a ce a'a akwai abin da ake ce ma at-tadarruj na an'am farko ne musulunci addini ne wanda ya zo sannu sannu at-tadarruj daga ad-durja ne ko ad-daraja abinda yana tashi sannu sannu idan aka zo aka zubo abu lokaci guda mutane ba za su iya dauka shi ba ala rambo wanda ya haddace alqur'ani bari in baka misali wanda zaka gani zai iya haddace alqur'ani a kwana daya amma ka dan aya daya biyu uku hudu biyar wata rana sai ka ji duka ya shige to shine at-tadarruj shi yasa Allah da ya halice mu yafi mu sanin abin da yasa yi wannan sai mu ga ayoyi guda uku suka yi bayanin annasu a cikin alqur'ani shi yasa dole waɗannan ayoyi yana da kyau ka san su da kuma abubuwan da suka yi bayani kan nasa annasu aya ta farko tana cikin suratul baqara Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ma nan sakh ko kuma ma nun sikh ibnu amir ya karanta ma nun sikh ma nan sakh ba mu shafi ba ma nun sikh ba mu umurce ka ka shafi ba kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ko shi jibrilu min ayatin na wata aya domin wancan ruba'i ne an saha aw nunsiha an gane ko al-kufiyun da imamu asim da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf an gane ko sannan kuma da al-madaniyani shine nafi da abu ja'far da ash-shami shine imamu ibnu amir da al-hadrami shine yaqub al-hadrami wadanga guda takwas suka karanta aw nunsiha ko muka mantar da kai ita a wata qira'a aw nansaha abu amr ibn al-ala al-basri da ibnu kathir al-makki sun karanta aw nansaha mun ka jinkirtar da ita to wannan nansaha din nan ne rikicin take sai wadansu malamai suka ce fala nazil hukmaha to zala ya kamata a ce fala nuzil hukmaha wato ba za mu gusar da hukuncin ta ba walakin narfa'u tilawata sai dai mu cire tilawata kamar aya ta zina an cire tilawat amma an bar hukuncin duk da yake shi mai jalalin ya kawo aw nunzil to nan ne ake samun matsala tunda nunzil sabkarwa ne tana yiwa shi imam malam imam suyuti san ya samu matsala yayi kuskure ko su masu yin abin nan wajen nusakh sun kasa nunzil su sun sa nunzil shi ko ya kawo nunzil ba mu san wane ne yake da gaskiya ba wallahi a'lam an gane ko to dan haka dai a cikin alqur'ani na'ati bi khairin minha za mu zo da mafi alkhairi shi yasa ba za a yi nasku ba sai an kawo mafi alkhairi dan wasu sun ce ana iya nasku ba a kawo wato wani hukunci ba wannan kuskure ne sai su kafa hujja da aya wanda a cikin suratul mujadala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace in za a haduwa da manzo sai an gabatar da wani abu ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa dhalika khairun lakum wa athhar فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات daga baya fa idan taf'alu wa taballahu alaikum suka ce da an ce a bayar yanzu kuma suka ce to an ce ba za a bayar ba kenan naskhun ne ila ghairi badal malamai suka ce Allah shi kawo sharadi da jawabi kace ila ghairi badal ma nansakh min ayatin ba mu taba shafiwa ba aw nunsiha aw nansaha na'ti bi khairin minha sai aka ce a'a abinda abadali shine an bari in kaga dama ka bayar in kaga dama ka bayar kaga khairun minha tunda wancan tsananta maka ne akai ko ko wancan hukuncin zai maka nauyi sai su kafa hujja kuma da hadisi na Abdullah bin Waqid wanda yana cikin sahihi Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya aje nama layya fiye da kwana uku daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma nahaitukum min ajli daffa daffa sune mutanen da suka zo jama'a kenan alladina wato jama'a masu tafiya sannu daffa ya duffu ana nufin yana tafiya sannu an gane ko 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 lokacin da ya gaggawa a cikin yaren larabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu na hana ku fakulu yanzu ku ci waddakhiru ku ajiye wa tasaddaqu ku yi sadaka to kaga wannan sai suka ce ah to da an ce an yi hukunci kuma yanzu daga baya ba a bai da shi da hukunci ba a'a shi ma irin shi ne da ga hukuncin dole kada ya kwana uku yanzu ko an baka dama ga yadda zaka yi kaga wannan aisar laka shine mafi sauki daga gare ka dan haka kada wani ya zo ya kawo irin wannan yace kaza aya ta biyu da take magana kan nasu shine yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab yamhu Allahu ma yasha Allah yana shafi abin da ya ga dama wa yuthbit ko wa yuthabbit qira'o'i guda biyu kakkace wani yayi kuskure imamu asim da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibnu al-ala da imamu yaqub sun karanta wa yuthbit min athbata yuthbitu ithbatan tabbatarwa wadancan kuma sun karanta yuthabbit yanzu da ka dauki qira'a tawarshi in ka duba cikin alqur'ani yuthabbit daga sabbata yuthabbitu tathbita ma'ana Allah yana shafi abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama to kaga daga ciki kuma wannan akwai nasu kenan Allah ya kawo wani hukunci dan wani zaka ji an ce wai an ce Allah yayi nasu ya shafi wani hukunci ah to Allah bai da iko ne akan yin haka alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kuna wasa da hankulan mutane to sannan kuma aya ta uku ita ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta mufta da mun canza wata aya muka sabkar da hukunci su ce ah ƙarya kake yi shi yasa lokacin alqibla an gane ko aka yi ta suka suka ce ah wai kaji annabi ya ce da yana kallon yamma ko mu ce baitul maqdis daga baya sai a dawo kuma a dibi gabas kenan wata rana ma zai ce a dibi kudu wata rana ya ce a dibi arewa a ba haka nan bane wahayi ne yake sabka ya ce ayi kaza shi yasa turawa masu suka cikin alqur'ani za ku kullu suna cewa ayyul qur'ani yace ai kaza yau gobe yace ai kaza a'a shi Allah yana da cikakken sani shi yasa wannan mawdu'in ba mawdu'i ne na wasa ba shi yasa dole sai an wayar da mutane kai saboda musulmi yana iya ya ci karo da wadansu musulmi da basu fahimta ba ko yayi balago yaje kasashen kafirai ya kasa ba su amsa an gane ko to na farko sai mu gane cewa shafe wani hukunci da aka bi zuwa wani lokaci hikima ce tassa akai wannan na farko kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura Mu'ad zuwa ga Yaman sai yace mi abu na farko wanda zaka kira su shahadatu Allah ilaha illallah saboda wanda bai musulunta ba babu zance kuma a kira shi zuwa ga wani abu kaga at-tadarrush ina fatan kuna fahimta ta sai mutun ya yarda haka Makka shekara 13 da aka yi da'awa dukkan tauhidi ne sai Madina aka koma zancen hukunci ina fatan an fahimce haka sallah ba a tabbatar da ita lokaci guda ba ba a wajabta ta ba sai daga baya aka wajabta ta ina fatan kun fahimce haka giya kun je ayoyi da aka karanta kan hukuncin ta daga kaza zuwa kaza saboda mutane sun saba da ita kenan kafin a ce za a yi maganin shan giya sai an bi matakai shi yasa har likitocin duniya na zamani a yanzu suna amfani da wannan ka'ida ta wato a rinka wanda yake shan lita 2 a yini to sai a koma ana bashi lita 1 daga baya a koma ana bashi rabin lita har a samu ya rabu da giya kaga daga musulunci aka ciro wannan amma har yanzu ba sa faɗa mutumin da ya saba shan kwaya kwarai ko wanda ke shan taba sai a rinka ragewa kadan 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 har ya kai inda zai iya dauka to wannan shine hikimar da jihadi da ba a ce ai a Makka ba akwai hikima sai daga baya to dan haka shi annasku abinda ake nufi da shi a larabci shafi abu ko kuma rubuta abinda ya kasance cikin wani wuri sai a zo a rubuta shi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun a cikin suratu al-jafiya to abubuwan da suke da alaka da su don mu fahimce su da kyau na farko akwai wata aqida wadda tana aqida ce ta Yahudawa kuma aqida ce ta wasu daga cikin ƴan Shi'a in mun ce ƴan Shi'a ba dan mu zage wani mutum ba ina fata an fahimce ni wannan bayani ne na addini da dalilai cikin littattafan su yana nan wasu daga cikin su suka ce akwai abin da ake cewa al-bada'u an gane ko to kaga an-naskhu da al-bada' in baka gane su ba za a yi wasa da aqidarka eh an ce an-naskhu an kawo hukunci daga baya an shafe shi shi ko al-bada'u shine wani abu ya bayyana gare ka shi an-naskhu Allah yana da cikakken sani wallahu a'lamu bima yunzil ya san zai shafe hukunci to al-bada'u shi ko wani abu ne wanda ya bayyana ga Allah can da bayan babu shi Allah bai san shi ba wal iyazu billah shi yasa kuka ganin cewa al-qibla da aka ce a maida zuwa nan sai suka ce ai kenan kamar Allah ne abin ya bayyana gare shi a'a Allah ya san zai canza al-qibla to su ko ƴan Shi'a abinda yasa wannan yayi a cikin littattafan su saboda a bata jahilai sahabbai Allah ya tabbatar da ƴan aljanna ne was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha kaga Allah ya yarda da su kuma Allah ya ce ƴan aljanna ne لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى شيخ ساكو تيغانين سي كغا بابان مالامي شيعه اما يانا تيوا صحابان نان ان وتاني كوما القران يانا مغانا تو سابودا وانا عقيده تي تا البداء سي اكا تي لوكاتين دا الله ياي وانان بياني باي سان تيوا زاسو تشانزا با والعياذ بالله بايان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا موتو سي سوكا تشانزا shi yasa maza su ce maka ai akwai hadisin da zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin nan al-haud lokacin da aka zo wajen korama sai yana kiran waɗansu mutane la yuzadana rijalun aw haudi a waɗansu mutane za a kange su sai ce to kajiya sai a ce ai baddalu ba adaka sai ce to kajiya ai ya san su a'a ya san su da sifar su ko ya san su da fuskokin su yub'asu ummati ghurran muhajjalina min akhar al-wudu tanan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fahimce su domin menene yake nuna ba sahabban ake nufi ba cikin hadisin sahabbai da su tambaye shi kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika dole ku fahimci wannan in ba haka ba da hadisin ka za su dauko cewa shina cikin sahih muslim shina cikin sahih bukhari shina cikin kaza sai ka rikice to dan haka yahuda su suke da wannan aqida da wasu ƴan Shi'a sannan dole ka gane bambanci tsakanin an-naskhu wa at-takhsis domin su can zamanin magabata na farko in an ce an shafe ko an ce wato in sun ce an-naskhu wani lokacin suna nufin an shafe hukunci wani lokacin suna yin an takhsisin sa amma akwai bambanci tsakankanin su zamu fada a gurguje saboda hali na lokaci na farko shine in an ce an-naskhu dole ne sai an bada hukunci sai daga baya wanda zai shafe zai zo daga baya an gane ko tana yiwa su zo tare bayan an yi aikin amma dole sai an samu lokaci. Yanzu kaga alƙibla da ana yin sallah wata 16 ko 17, in an ce 16 ko 17 duk ɗaya ne ba matsala, kakkace hadisin sun cika. A'a, cikin wata 16 tip sun cika, an shigo cikin na 17, shi wancan bai kalli an shigo cikin shi ba, to sai daga baya aka canza. Kenan kaga an samu lokaci tsakankanin su ko tazara. Na biyu, shi takhsisi hukumci ne wanda zai zo am daga baya za a keɓewa, kenan ƙarƙashin wancan yake. Amma shi na so bai ƙarƙashin wancan, kawai da ya zo shafe shi zai iya ma shafe shi gaba ɗaya, ya zama to ba ƙarƙashin shi yake ba. Sannan kuma shi na so ana yin shi bi khitabin jadid, aya ce za ta zo ko hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce a bar shi. Amma shi takhsisi a'a, ba dole ba. Ko da qiyasi ana iya yin takhsisi, ko da hankali aka duba ana iya yin takhsisin nassi, ko da urf. Da Allah yace tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha, kaga kulli shay'in yace, sai ce fa asbahu la yura illa masakinuhum, wanda nuna ma da gidajensu da sauran wadansu abubuwa za a yi takhsisin su. Kaga da haka ne aka yi takhsisin su. Amma nasku baka zama ka ce kai ni wani aya na diba wanga aya kamata a shafe ta kamar yadda kafirai suke so a wannan lokaci da wadanda suke bin bayan su wutsiyoyin su da kuma masu abin nan wadanda suke bukatar wani abu a wajen su. Sannan annasku, an gane ko bai, wato yana zuwa cikin al-akhbar ghayr al-haqiqiyya. Shi an ka bada labarin abu to ba a shafe shi, domin Allah ba zai yi ƙarya ba, sai dai in hukuncin na labarin yana dauke da hukunci. Labari ake ba so amma hukunci ne, to sai a shafe shi. Walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim, kaga nan labari ake baka, waɗanda matan su waɗanda suka mutu suka bar mata an ce su yi wasiyya kuma matan su zama na shekara ɗaya, kaga labari ake baka, amma kaba umurni ne ake yi. To shi yasa sai aka shafe hukuncin walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, gaka ce to labari ba a shafe shi. To ya an ka shafe labarin, a'a, abinda aka fahimta na hukunci shi ne aka shafe, ba labarin aka shafe ba. Ina fata kun fahimta. To sannan kuma shi annasku yana iya zuwa ya shafe duka alƙibla, an shafe ta da alƙibla, ko ya shafe wani sashi kamar yaki da aka ce musulmi su yi. Allah subhanahu wataala ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah, kaga sashi aka shafi, ba a shafe duka ba. Amma shi khas bai iya zuwa ya shafe duka gaba daya, ba a cewa an yi takhsisi a fitar da gaba daya, kenan ba takhsisi bane ya koma nasu. Sai abinda malamai suke sabani, shafe hukunci mutawatiri da kuma wanda yake ba mutawatiri ba, wanda da yawa daga cikin waɗansu wanda suke shu wato busu fahimci ka'idodi da ilimi ba, sai su ce a'a, ai hadisi bai iya shafe aya, koko wato hadisi mutawatiri ahad bai shafe shi, wannan kuskure ne. In dai ya tabbata dukkan shi gaskiya ne, menene matsala? Babu wata matsala. Qadiyya ta kafin ta ƙarshe cikin wannan bayani shine abinda malamai suke kira naskhul asli wa baqa'ul far, wato wani abin ban mamaki ne. Idan aka sare ichi ko bishiya ana samun rasta suna tsayawa, to shi ne wasu malamai suka ce duk ayar da aka shafe hukuncin ta toreshin ta bai tabbata. Sai wasu malamai suka ce i'i, akwai shi, ba ice bane wannan, shari'a ce. Suka ce dalili kuma aya ta tabbata a cikin suratul ma'ida cewa wato ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyah ithnani dawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum, in mun dauki aw akharan min ghayrikum, in an yi balaguro, in ba a samu musulmi ba, aw akharan min ghayrikum, wadan sun ce min ghayrikum ba daga cikin mutanen ku ba, ko min ghayrikum ba daga cikin mutanen da suke daga cikin unguwar ku ba, ko yankin ku ba, wannan ba min ghayrikum dai ba daga cikin musulmi ba, shine abinda malamai sun yi akan shi. To kaga daga baya an ce kafirai za su yi shaida akan musulmi, sai aka shafe wannan hukunci. Wa ashidu da bai adlin minkum, sai mai adalci shi ko kafiri ba adili bane. To amma asalin shahada zuwa ga musulmi ita ce asali, kafiri ya shahada ga musulmi ita ce asali, to sai far'i ya tabbata shine kafiri zai iya ma kafiri shaida. Kaga an tunkuɗe wancan asalin, amma an bar shahadar kafiri tsakanin su wajen su. Mas'aloli ne masu muhimmanci sosai. Sai a ƙarshe, daga cikin abubuwan da aka cewa an shafe dan kasan su dan gobe, na farko abubuwan da kuma ba a shafewa shine aqida, ba a shafe hukuncin aqida. Allah an ce ɗaya ne, innamallahu ilahun wahid, babu wani abu wanda zai zuwa yanzu ya ce a Allah biyu ne ko uku ne, ba mu yarda da wannan ba. Kakku yarda wani mutum yanzu muku da wata ƙarya ce to ai an ce ana shafewa. Allah subhanahu wataala ce was'al man arsalna qablaka min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, bai taɓa yiwuwa a ce Allah ya tashi daga zaman ɗaya da kaji wannan shirme ne. Sannan na biyu usulul ibadat, salloli, asali na ibada kamar sallolin da muke yi raka'a hudu muke yi duk wanda zai ce ma azhar ayi raka'a biyar to wannan ya shiga cikin tsari na marasa hankali sannan usulul muamalat muamala daga cikin asalin muamala saye da sayarwa amana yarda wadannan ba za a canza su ba usulul akhlaq tabi'o'i na gari kare mutunci duka wadannan ba za a shafe su ba al akhbar al mahdha ko ku Allah ya bada labarin abu ba tare da yana dauki da hukunci ba to ba a samu canji in Allah ya ce ma wa qatala daudu jalut ko ba haka nan bane na wani malami an kace qatala daudu jalut shi ko qur'anin bai da wasali balle ya san daudu yana da dhamma jaluta yana da fatha ya gane fa'ili da maf'uli al qur'ani babu wasali ya ce kai wani dai ya kashe wani an yi kisa to wannan to sai malamai suka ce in kana son ka san yadda za a sanin an yi nasku shine ga hanyoyin da zaka bi a samu nafsi sahihi ingantacce sarihi kuma yayi bayani kan wannan kamar wannan aya da ta zo ta ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa aya qur'ani ce ba a cewa wannan aya ta inganta ko bata inganta ba sannan kuma ta yi bayani karara na biyu a samu ijma'i daga malamai ilmi sun tabbatar da cewa wannan aya ta shafe wannan abu na uku shine a samu wato asar sahihi daga sahabi yayi riwaya wanda take riwaya ce ingantatta kuma asarkin ya inganta kuma ya tabbata cewa an yi nasu hudin to akwai abubuwan da kuma malamai suka ce mutane suna dangantuwa zuwa gare su amma ba a sa su daga cikin nasu na farko dan sahabi ya ce wannan aya ta shafe wannan aya ba a saki saboda can wancan lokaci in sun ce nasu wani lokacin suna nufin an shafe hukuncin koko wani lokaci suna nufin abin yana karkashin wannan hukunci takhsis kenan na biyu dan wani sahabi ya yi riwaya ya gabaci wani sahabi ta hanyar musulunci ba shi ke nuna wannan ya shafe wannan ba dan tana yiwuwa shi wannan sahabin wanda ya riga ya musulunci shi ya ruwaito na biyu wancan shi ruwaito na farko ina fatan kun fahimce ni koko dan wannan ya fi wannan shekaru ba shi ke nuna hadisin da ya dauko ba wannan shi ne na farko ko wannan shi ne na biyu koko sahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu da shekaru kaza sauran kwana kaza aya ta sauka tana yiwuwa a shi lokacin da ya fara jin sani an gane ko ba wannan ne lokacin da ta sauka ba to kenan wannan ba shike nuna ta shafe wancan hukuncin ba sai an yi hattara ko kuma malamin tafsiri ya ce maka wannan aya ta shafe wannan aya sai an bi diddigi saboda tana yiwuwa yana nufin takhsisi ne tana yiwuwa kuma shi kanshi binciken shi malami yana yin kuskure ko ba haka ba alaran ba yanzu ishara karatun qur'ani wata aya ce ta ciji malami mai tafsiri ko mai karatu daliban ilimi irin mu muna kuskure da ka ce baka yin kuskure ka shiga cikin matsala shi yasa dalibin ilimi mai tinkaho da ilimi yana iya ya ga malam wani yayi kuskure shi ya iya cewa imamu maliki yayi kuskure ko ya ce imamu shafi'i yayi kuskure ko ya ce imamu ahmad bin hanbal yayi kuskure ko ya ce wani yayi kuskure amma shi bai yarda a ce yana yin kuskure ba kaga shi dan ya kare da kai ina fata kun ce ni ko ku da an ce ibnu taymiya yayi kuskure sai ai dariya to mu ai ba mu ce ibnu taymiya ma'sumi bane ya jama'a ibnu taymiya yana kuskure mu ba mota mai ibnu taymiya muke yi ba ina fata kun fahimce ni aqida ta ahli sunna koko mutun ya zauna ya ce a'a wannan aya kawai ya zamna yayi ijtihadi ta shafe wannan a'a sai dai abi diddigi a gari in ta shafe ga ijtihadi bai shafewa sannan abu na karshe malamai suka ce ai hattara da shi shine cewa wato abin nan tartibul ayat ayoyi su zo wannan aya ta zo cikin alqur'ani sannan wannan aya ta zo sai ka ce wannan ta shafe wannan wani lokaci yana yiwa wanda ta gabata an gane ko wanda ta zo daga baya saboda tsara alqur'ani rubutun shi yadda aka rubuta alqur'ani ina son ku fahimci wannan da kyau wasu ayoyin suna sabka ne ana sa wannan cikin wannan ba kowace sura ce ta sabka gaba ɗaya ba shi yasa malamai suka ce akwai wuri guda biyu cikin alqur'ani ayar da take baya ita ce ta shafe wanda take gaba domin wannan ba ana nuna ta sabka kafin wannan ba a'a wajen tsara alqur'ani rubuta shi sai wannan ta zo ta shiga gaban wannan misali ne wuri guda biyu wuri guda ba a yi sabani ba wuri guda kuma an yi sabani wuri na farko aya ta idda walladhina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj shekara daya ayat da take gaban ta wanda zaka karanta kafin ka zo wannan walladhina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan ta ce arba'ata ashhurin wa ashra to kaga wannan ta ce wata hudu da kwana goma kuma wannan ita ce ta shafe wannan koko mu ce waccan ta bar zabi kenan kaga duk da yake dai koda zabin mun ka ce to waccan a tsarin ta rige sabka amma wajen tartibin alqur'ani waccan ta gabace wata sai aya wanda take halatta mu manzo sallallahu alaihi wasallam auren mata ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ko ba haka ba to wanda ta zo la yahillu laka an-nisa'u min ba'd wala anta badala bihinna min azwajin walau a'jaba husnuhunna illa ma malakat yaminuk malamai suka ce la yahillu ita ce ta fara sabka sai inna ahlanna laka ina ba ta fahimci duk da yake akwai sabani amma shine zance mafi inganci kage kenan manzo yana da damar da zai kare don mu gane hukuncin kenan wanda ta halata ita ce shi ta zo ta karshe duk da yake wajen tsarin alqur'ani ita ce ta zo abin nan a baya dan haka dai wannan ilimi ne mai zaman kansa waɗannan matsaloli saboda daliban ilimi da duniyar da muke ciki shi yasa muke tsanantawa akan su domin mi domin za a kai inda ana neman shubha cikin alqur'ani ko ana neman shubha cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na karshe da ya kamata mu kawo anan shine rubuce-rubucen da malamai suka yi na musulunci akan wannan saboda daliban ilimi su neme shi na farko a cikin alqur'ani mai girma Imam Zarkashi a cikin littafin sa Al-Burhan fi Ulumil Qur'an wato kashi na 34 ya kawo babu kan nas ka koma can kai bincike Imam Suyuti da yazo a cikin Al-Itqan fi Ulumil Qur'an babi na 47 ko nau'i na 47 na karatun Al-Qur'ani ya kawo wannan koma can ka duba Imam Qatada bin Di'ama dai daga cikin wato abinnan at-tabi'in wanda abinnan ya mutu hijira tana da shekara 117 ko 118 yana da littafi An-Nasikh wal Mansukh cikin ilmin Al-Qur'ani Muhammad bin Muslim Az-Zuhri shi ma yana da littafi cikin An-Nasikh wal Mansukh ya mutu hijira tana da shekara 124 Abu Ubaida Al-Qasim bin Sallam Al-Harawi ya mutu yana da shekara hijira tana da shekara 224 shi ma yana da An-Nasikh wal Mansukh cikin ilmin Al-Qur'ani Ibn Hazm Al-Andalusi wanda ya mutu hijira tana da shekara 320 shi ma yana da An-Nasikh wal Mansukh Imam An-Nahas wanda ya mutu hijira tana da shekara 338 shi ma yana da An-Nasikh wal Mansukh Hibatullah bin Salama Al-Muqri ya mutu hijira tana da shekara 410 shi ma yana da An-Nasikh wal Mansukh cikin ilmin Al-Qur'ani Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi wanda ya mutu hijira tana da shekara 429 shi ma yana da An-Nasikh wal Mansukh sannan kuma al-idah lin-nasikh al-qur'an makki ibn abi talib shi ma yana da hijira tana da shekara 437 shi ma yayi littafi an gane ko sannan qabdatul bayan na ibn al-jawzi fi nasikh wa mansukh al-qur'an wanda ake kira abul qasim duk da yake akwai sabani wadansu malamai sun ce ba a kira sai manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi cikin sahih al-bukhari da sahih muslim wadansu malamai suka ce ya hana mutlaqan wadansu suka ce a'a sai mutumin da ya dike da suna Muhammad kenan dukkan sunayen su zo gaba daya wadansu malamai suka ce a'a bayan mutuwar sa shi kenan magana ta kare saboda an kira shi ne sai wani mutumin ya ce ba shi bane ala ayyati hal dai akwai maganganu na malamai da dama suka kawo kan zancen wannan wasu kuma sun kace karahiya ne saboda suna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ala ayyati hal lokaci ba zai ba mu dama ba sannan kuma daga cikin su akwai ibnu al-arabi al-maliki yana da wanda ya mutu hijira tana da shekara 543 sannan akwai abul qasim ibnu abdurrahman an gane ko ai ibnu al-jawzi shi dai ne sannan akwai ibnu al-mutawwaj dai daga cikin wadansu malamai shi ma yayi nasikh wal mansukh al-qur'an abdurrahman al-ata'iqi shi ma yana da littafi cikin nasikh wal mansukh al-qur'an muhammad ibnu abdullah al-isfirayini isfarayini shi ma yana da littafi a cikin an-nasikh wal mansukh al-qur'an المظفر بن حسين بن زيد الفارسي شيما ينادى عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ينادى للتافي غدا اوكو من فدي داي daga cikin su ga guda daga ciki المصفى بأكف اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ sannan kuma yana nawasikh alquran ibn aljawzi ya mutu hijira tana da shekara 597 sannan akwai at-taud ar-rasikh an gane ko a cikin kitab jamal alqurra na imam as-sakhawi wanda ya mutu hijira tana shekara 443 sannan akwai safwatur rasikh fi ilmi al-mansukh wa an-nasikh na muhammad bin ahmad al-musuli ya mutu hijira tana da shekara 656 akwai nasikh al-qur'an al-aziz wa mansukhihi hibatullah abdurrahim ibn al-barizi ba ibn baz ne ce ba ibn al-barizi wanda ya mutu hijira tana da shekara 738 sannan akwai Abul Mansur Al-Baghdadi wanda ya mutu hijira tana da shekara 751 cikin Ulumul Qur'an Nasikh wal Mansukh al-Qur'an akwai Qala'idul Marjan fi bayan an-nasikh wal mansukh min al-Qur'an na Mar'il Karmi wanda wani yanki ne a cikin Filistin Tur Karm ya mutu hijira tana da shekara 1033 kuma yana da rasail babban malami ne akwai al-ayatul mansukha fil qur'an al-karim muhammad al-amin ash-shanqiti wanda yayi bayanin baitutukan da imamu suyuti ya kawo sati mai zuwa in Allah ya kai mu dare zamu bayanin waɗannan baitutuka amma da izinin Allah akwai dirasatul ihkam wan nasakh fil qur'an risala ce ta magister muhammad hamza akwai ar-ra'yu as-sawab fi mansukh al-kitab jawad musa sannan akwai fathur rahman fi bayan an-nasakh fil qur'an ali muhammad علي حسن محمد sannan kuma akwai fathul mannan fi naskh alquran na ali husayn alarid wanta shi ma ali husayn ni an naskh fi alquran mahmud Muhammad Mahmud Nada, An-Naskhu fil Qur'an, Mustafa Zaid, An-Naskhu fil Qur'an, Muhammad Salih Ali Al-Mustafa. Waɗanda duk suna daga cikin mu'asirin, shi yasa bamu kawo shekarun mutuwar su ba. To a ƙarshe sai kuma abin da ya shafi hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal ya yi lissafi cikin littattafan da suka shafe juna a cikin hadisi. Ahmad bin Hanbal ya mutu hijira tana da shekara 241. Akwai al-Imam al-Asram al-Hafiz Abu Bakar wanda ya mutu hijira tana da shekara 261. Abu Dawud as-Sijistani wanda ya mutu hijira tana da shekara 275 ba tsayalisi ba domin nan ne ake bambanta su. Akwai Abu Bakar bin Muhammad bin Uthman ibn al-Ja'ad ya mutu hijira tana da 301. Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Azdi al-Tahawi ya mutu hijira tana da shekara 321. Sannan akwai Imam an-Nahhas wanda muka faɗa can wancan wurin. Akwai Qasim ibn al-Asbaq al-Umawi al-Qurtubi ya mutu hijira tana da shekara 340. Akwai Abu Shaykh al-Asbahani hijira tana da shekara 369. Abdul Karim bin Hawazin al-Qushairi الفقيه الأصولي المتكلم وندي يموت هجرة لشكرة أريه أود ستين دبير أكوي ابن حازم با ابن حزم با أبو بكر الهمداني يموت هجرة لشكرة أريه بيرد 80 دهو أكوي ابن الجوزي ده مكفأ ينادي لتتفاي أتكين قرآني كمنا ينادي لتتفاي أتكين ناسخنا حديثي الحنبلي البغدادي إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق الناسخ الحديثي ومنسوخه سننكم أكوي إخبار أخل الرسوخي في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث دوك ابن الجوزي سي احمد بن محمد بن مظفر المختار الرازي وندي يموت هجرتنا بالشكرة 131 اكوي ابو بكر بن موسى الخوارزمي يموت هجرتنا بالشكرة 710 سنن رسوخ الاخبار في منسوخ الاخبار نبرهان الدين الجعبري وندي يموت هجرتنا بالشكرة 732 يا هيتو daga قرعه جبر اكوي واتو نقرشه daga cikin wadan littafan shine wato iddatul mansukh fil hadith badruddin husayn al ahdal nakar sheikh gashinan nasikh al hadith mansukhihi ibn shahin wanda nisba ce zuwa ga kakan shi na mahaifiyar shi an gane ko ya mutu hijira tana da shekara 297 to dan haka waɗannan sune littattafai cikin nasikh al hadith mansukhihi a tsarin tarihi mun kawo wannan saboda kasancewa ba karamin ilimi bane kuma in zaka yi bincike zaka yi bincike akan wannan ayoyin da suka yi zancen shafewa su insha Allah ta'ala satin da zai zo za mu karanta su a gurguje da izinin Allah dan su bayyana gare mu ilimi ne mai zaman kansa al-rahmatun da an nuna lokaci yayi kai hakuri ka karanta mu aya ta karshe don mu samu ladarta wa alal ladina hadu
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل
حرمنا كل ذي ظفر
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما إلا
ومن البقر والغنم
حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
abinda muka fada ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh